الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masaro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin fatoyin rahma. Shirin da yake zo muku daga nan Rahma Radio Farincin Al'umma mai shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM. Shirin da yakan karbi tambayoyinku da muka mika su kai tsaye ga Shehin Malami Sheikh Dr. Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangayen nazarin addinin Islam da ke Jami'ar Bayero ta Kano. A madadin hukumar Rahma Radio Farincin Al'umma mai shirye-shirye akan mita 97.3 zangon FM, da kuma wanda ya saba gabatar da wannan shiri, wato Shehu Bala Kabara, wanda ya dan samu tattaki zuwa wani guri. A madadin su suna na fiya haya muke yi wa Dakta Barka da zuwa cikin wannan shiri. To, kamar yadda yake dai a tsarin wannan shiri, akan aiko da tambayoyi ne a hanyoyi kamar haka. Na farko, akwai lambar waya da akan aiko da tambayoyin ta ciki, wato 0807 5782 9874, wato 0807 5782 9874, ko kuma a aiko ta wato adireshin yanar gizo a fatoyin rahama at yahoo.com. haka zalika, za a iya rubuto tambayoyin a dandalin nan na zumunta na Facebook a fatoyin rahama at Facebook. haka zalika, muna kara tunasar da masu sauraro cewa a dinga aiko da tambayoyi masu ma'ana, sannan kuma kada a manta a dinga rubuta sunan duk wanda ya aiko da tambaya. Ba tare da bata lokaci ba, za mu miƙa mu ga Dakta kamar yadda yake al'ada wannan shiri domin gabatar da shimfiɗa. A karkar Allah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'du, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duba da cewa muna cikin kwanaki waɗanda su ne kwanakin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ayyukan kirki ko ayyukan ƙwarai a cikin su sun fi soyuwa ga Allah, hadisin da ya tabbata a cikin Sahih Bukhari, hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al'ashr. Qalu wal jihadu ya rasulullah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika fi shay. Kwanakin da manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da ayyukan ƙwarai suke mafi soyuwa ga Allah ta'ala kamar waɗannan kwanaki guda 10. Sahabbai suka ce ya rasulullah, har ma aikin, wato har ma fita jihadi fi sabilillah? Annabi yace har ma fita jihadi fi sabilillah, sai dai mutumin da zai fita da dukiyarsa da ransa bai dawo da ko ɗaya daga ciki ba. To, muna cikin waɗannan kwanaki. Daga cikin irin ayyukan da suke gudana a cikin waɗannan kwanaki, akwai abin da ya shafi aikin da ake a ranar 9 ga wata, to ranar Arfa kenan. Ranar Arfa akwai azumi, wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama aka tambaye shi game da azumin ranar Arfa, yace yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiya, yana kankare laifukan, wato laifukan shekarar da ta wuce da kuma wacce ta yi saura. Saboda haka, azumtar wannan rana ta 9 ga wannan wata, to 9 ga Zulhijja, ranar da abin nan suka tsaya a Arfa, ranar da alhazai suka tsaya a Arfa, sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama, wanda kuma gashi ya faɗi irin ladan da mutum zai samu idan ya samu yayi wannan azumi. Saboda haka, muke kwadaitar da al'ummar musulmi cewa su azumci wannan rana. Azumin wannan rana sunna ce, ba wai wajibi ba ne, amma wanda ya samu dama sai ya yi. Gashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafiru sanata al-madiya wal baqiya, yana kankare laifukan da suka gabata a shekarar da ta gabata da kuma wacce ta yi saura. Kuma wannan azumi an shar'anta shi ne ga waɗanda ba su samu zuwa haji ba. Wanda yake alhaji shi baya wannan azumi, saboda shi ranar Arfa ranar Idi ne a gurinsa, ranar Idi ne a wajensa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa yawmu Arafa wa yawmu Nahar wa ayyamu Tashriq iduna ahlul Islam, wato ranar Arfa da ranar 10 ga wata, wato ranar Yanka, da kuma kwanaki 3 na wannan wata, yace cewa ranar Idin mu ne mu musulmi. Saboda haka, yawmu Arafa, ranar Arfa, Idi ne ga waɗanda suke tsayawar Arfa. Saboda haka, ba za su yi, wato ba za su yi azumi a wannan ranar ba, amma wanda yake bai samu zuwa tsayuwar Arfa ba domin yayi tarayya da su a cikin aikin alkhairi da suke yi a wannan ranar, ya kuma samu irin garabasar da Allah ta'ala yake raba a wannan ranar, aka shar'anta masa yin azumin wannan rana. Ko mutum zai yi wannan azumi kowace rana ma ya fado a cikin ta, wato ba sharadi bane, wato ba za a ce mutum ba zai yi ba idan ya fado ko ranar Juma'a ko ranar Asabar, ranakun da aka ce kada a ware su a kadaita su da azumi, to ko da zai fado a cikin irin wannan ranakun za a yi, saboda shi azumi ne mai dalili, wato za a yi shi ba dan kebe ranar da azumi ba sai dan kasancewa ta ranar Arfa ce, saboda haka ko da ya kama ranar Juma'a ballantana wannan karan zai kama ma ranar Litinin ne, kuma rana ce da daman can ko ba dan wato zamantowa ta Arfa ba, daman rana ce da ake sa mutum ya yi azumi a cikin ta, to kuma ya kama ta kama kuma ita ce ranar Arfa, saboda haka za a azumci wannan rana. To yana daga cikin ayyukan da ake yi, kamar yana daga cikin ayyukan da ake so mutum ya yi, akwai layya wanda ita kuma ranar 10 ga wata, wato kashe gari ana buƙatar mutumin da Allah ta'ala ya horewa abin hannunsa ya yanka dabba domin ya kusanci Allah ta'ala da wannan aiki na ibada. Yin layya ba tilas bane, ba wajibi bane, amma sunna ce daga cikin sunnoni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa wannan al'umma, kuma al'umma take kusantar Allah ta'ala da aikata su. Amma bai zama wajibi ba, Allah ta'ala yana cewa salli li rabbika wanhar, kai sallah domin ubangijinka kuma ka soke abin layyarka ko abin hadayarka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma yayi layya, kamar yadda yazo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa dhaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi kafshin aqrana yata'u fi sawadin ويبرك في سواد وينظر في سواد. النبي صلى الله عليه وسلم يا تي اكاو مسا ابن ليا اكاو مسا وني راغو wanda yake mai kaho, wanda yana da jaji abin bakakken ida, wato akwai baki a jikin idanunsa, akwai baki a kafafuwansa, akwai baki a kirjinsa, wato fari ne amma kuma akwai sofanan baki a jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayyanka shi yace ya Allahumma taqabbal hadha minni wa min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad, ya Allah ka karbi wannan aiki da nayi gare ni ni Muhammad da kuma iyalaina da kuma al'ummata. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya, sannan sahabbansa su ma sun kasance suna yin layya, har ma wani lokaci yakan raba musu abubuwan da za su yi layya idan ba su da hali, yakan raba wa wasu daga ciki, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Uqba ibn Amir da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bani dabbobin layya in raba, na raba ya kasance an samu ragowar wata akuya daga ciki wacce take bata cika shekara ɗaya ba, wato mai wata shida. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce dhahi biha anta, kai kuma ka je kai layya da wannan. To wannan ya nuna cewa layya din nan abu ne mai muhimmanci kwarai, amma ba wajibi bace, kada a ga wani bai yi ba a dauka ko ya zama mai laifi, ila iyaka dai in yana da hali bai yi ba, kawai da ya haramta wa kanshi wannan ladan ne, amma ba za a ce ya yi zunubi ba ko ya dau alhaki ko yana da laifi a gurin Allah. Akwai hadisi da ya tabbata a cikin musannaf na Abdurrazzaq da kuma Sunan al-Baihaqi na Sunan al-Kubra na Baihaqi daga Abu Suraiha, yake cewa naga Abubakar, ra'aytu Abubakar wa Umar wa innahuma la yudhihiyan, naga Abubakar da Umar kuma ba sa yin layya, wato dan su nuna wa mutane cewa ba wajibi bace, ba wai ba sa yi bane saboda ba su da buƙatar ladan da ta kunsa, a'a sun bar yin ta ne domin mutane su kasu fahimci cewa yin layyar wajibi ne dan su yi bayanin hukuncinta. Shi yasa ya tabbata a cikin musannaf na Abdurrazzaq da kuma Sunan al-Kubra na Baihaqi, hadisi Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa nakan bar layya duk da ina da iko in yi domin kada makotana su zaci cewa wajibi ce a kaina, wato yakan bar yin layya duk da ina da ikon yin layya din saboda gudun kada makota su dauka cewa yin layya din nan wajibi ce a kansa. Kuma ita wannan layya ana yin ta ne da bahimatul an'am, wato bai halatta a yi layya da wata dabba ba bahimatul an'am ba. Bahimatul an'am su ne ainihin raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi, wato raguna da tumakai da awakai da abin nan ƴaƴan akuya, waɗannan su ne ake su ake layya da su. Amma abinda ba wannan ba, to ba a layya da shi, haka ba za a yi layya da wani abu da ake ci ba, ko wani tsuntsu ko wata dabba ba, ba waɗannan dabbobi, ba waɗannan sifin dabbobi ba. Saboda Allah ta'ala yana cewa liyadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, domin su ambaci Allah a cikin kwanaki sanannu a bisa abinda ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima. Saboda haka Allah ya faɗi bahimatul an'am. Bahimatul an'am kuma su ne waɗannan dabbobi da muka ambata, raƙuma da shanu da kuma tumakai, waɗannan da su ake layya, kuma da su ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi layya. Akwai dabbobin da a cikin waɗannan dabbobi akwai waɗanda ba za a yi layya da su ba, su ne waɗanda suka zama suna da wata sifa ta naƙasa, wata sifa ta tawaya, wato kamar yadda ya zo a cikin hadisin Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu, wanda Imam An-Nasa'i da Tirmidhi sun rawaito shi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa arba'atun la yujzina fil adahi, wato dabbobi guda hudu ba za su yi layya ba. Ce al'ura albayyinu awaruha, wacce ke makauniya wa mai ido daya, wacce kuma wannan ido ɗayan nata, rashin ido ɗayan nata ya fito ɓaro-ɓaro, ya fito fili, wato da ka ganta ka ga cewa ido ɗaya gare ta, to wannan ba a layya da ita. Kaga shi tunda ba za a yi da mai ido ɗaya ba, to kaga ba za a yi da makauniya ba kenan. Sannan ya ce al'arja albayyinu arajuha, wacce ke gurguwa, kuma wanda gurguntakarta ta fito fili, wato da zarar ka ganta tana tafiya za ka gane cewa ta samu matsala a kafarta. To kaga wannan ba za a yi layya da ita ba, to tunda ba za a yi layya da gurguwa ba, kaga kenan wacce aka ta rasa kafa ɗaya ko biyu, wannan kaga ba za a yi layya da ita ba kenan, mai babu aula. Tunda har ma ba za a yi da wacce take gurguwa ba, tana tafiya tana dingishi, ana gane alamar gurguwa ce. Sannan al-maridatu bayyinu maraduha, wacce ke mara lafiya kuma rashin lafiyar ta take a sarari, wato da ka ganta ka san cewa wannan dabbar ba ta da lafiya, ashe in rashin lafiyar ta bai tsananta ba, ba a ganewa, to wannan za a iya layya da ita. Amma in har za a fahimci cewa wannan ba ta da lafiya, to ba za a yi layya da ita ba. Sannan wal kasiratu lati la tunqa, sai wacce take ramamma, wacce da ka ganta ba ta da kitse, ta rame, ta kanjame, to wannan ba za a yi ita ma layya da ita ba. To waɗannan su ne dabbobi guda hudu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ƙarar cewa ba za a yi layya da su ba. To akwai wasu dabbobi da suke samun wani wata naƙasa wanda ba wannan ba, kamar wacce kafanta ya kare, ko wacce kunnanta ya gutsure ko ya cire, to za a yi layya da ita ko ba za a yi ba. Wasu daga cikin malamai suna hana layya da dukkan wata dabba da ta samu irin wannan naƙasa, ko kafanta ya kare, ko wacce kunnanta ya tsinke, ko wacce jelarta ta tsinke. Amma dai magana mafi inganci shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware waɗannan guda hudu, su ne mahallin ijma'i na malamai, cewa an yi ijma'i cewa waɗannan guda hudu din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba za su yi layya ba. Amma da kafanta ya kare, wato idan har ya warke, in har ya kare sannan ya warke, wannan babu komai za a iya layya da ita. Imam Malik yana ganin idan yana jini ba za a yi layya da ita ba, kamar ya shigar da ita cikin dabbar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-maridatu lati ya al-maridatu bayyinu maraduha, wacce take mara lafiya kuma rashin lafiyar ta fito fili, ya shigar da wacce kafanta ya kare yake jini, ita ma kamar ba ta da lafiya. To haka nan wacce take kunnanta an dandatse shi ko ya tsage, ita ma za a iya layya da ita, duk da cewa abinda aka fi so na kamala ta zama babu wannan. Inda za a samu dabbar da take ba ta da wannan aibi din, to babu shakka ita ta fi dacewa, kamar yadda sayyidina Ali yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu riƙa kula da idanu da ido da kuma kunnuwa, amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-ayn wal-udhun, ya umarce mu riƙa kula da kunne da ido. to wannan yana nuna kenan inda za a samu dabbar da take babu wani abu da ya taba kunnanta, babu wani abu da ya taba jelarta, ba wani tabo a jikinta, ba wani rauni a jikinta, to wannan ita tafi zama dabbar da ya dace a yi layya da ita. Amma dan an samu wacce take mai gutsurarren kunni ko tsagaggen kunni, ko wacce take hancinta ya tsinke ko jelarta ta katse, ta tsinke wannan duk ba zai hana a yi layya da ita ba. Sannan akwai sifofi na kamala da ake bukata layya ta zama tana da shi, wanda insha Allah zuwa gobe za mu yi bayanin wannan da kuma lokacin da ake yanka ita layya din da kuma abin da ya kamata a yi da namanta. Allah ya samu dace.
Amin. Allah ya sa ta alheri. Tambaya ta farko tana da alaka da bayanin da malam yayi, wato wanda yake cewa an bashi kuɗi da zuma yayi layya da kuma ana bin sa bashi. Mutumin da ya bashi kuɗin layyan nan kuma idan bai ba zai iya sani, wayaya zai? Sako ne daga Muhammad Bashir.
Ya bashi kuɗi
da zuma yayi layya. Ya bashi kuɗi ne a yaje sai abin layya yayi layya da shi. Shi kuma ana bin sa kuɗi. To shine yake tunanin zai biya bashin ne, kuma idan ya biya bashin bai layyar ba, shi wancan da ya bashi kuɗin zai ji cewa bai layyar ba.
Inda ya bashi yayi, ya yi masa kyauta da shi, ai baya da wani dalilin da zai kafa masa sharadi. Duk abin da kai wa mutum kyauta da shi ya zama nashi, shi kuma abin da ya ga dama da kayansa. Ba daidai ba ne daman ya ce ga shi na yi maka kyauta amma ka za nake so ka yi. Inda har ya masa kyauta to ya zama nashi. In kuma ya zama nashi ya ga layyar zai yi, ya ga bashi zai biya, ya ga wani abinci da yake bukata zai saya a gidansa, ko dinki zai yi, yana damar da ya yi wannan.
Alhamdulillah. Na malam sai tambayar da ta fito daga wani bawan Allah da yake cewa wanda ya dawa kun nafila bayan sallar la'asar, shin zai yi sallar nafilar da ake yi?
Wanda ya dawa fi
bayan sallar la'asar ba?
Zai yi kwarai da saboda wannan tana daga cikin salloli wadanda suke da sabbi. An hana yin sallah bayan la'asar amma an yadda kai sallar da take da dalili. Wace sababi yana za ta yi ta bawa kawai haka ka tashi ka kama nafila ba? Bayan mutum ya yi dawafi yana da damar wato an shar'anta masa ya yi nafila. Shi yasa ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake kiran kabilarsa ya bani Muttalib kada ku hana ɗaya daga cikin mutane wanda zai zo ya yi dawafi a sanda ya ga dama, kuma ya yi sallah a sanda yake ga dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ya tufa wa yusalli mata sha'a, kaga kenan yana iya yin sallah duk sanda ya ta kama shi, ya yi dawafi sanda duk yake so, kuma in ya yi dawafi akwai nafila da zai yi raka'a biyu ya yi ta duk sanda ta kama shi. Wannan tana daga cikin zawatul asbab, wato nafil fulu wadanda ake yin su saboda dalili, kamar mutumin da ya shiga masallaci ne bayan la'asar. An ce in ka shiga masallaci kada ka zauna sai ka yi nafila raka'a biyu. To idan mutum ya shiga bayan la'asar kaga yanzu zai yi nafila ne mai dalili, ba kawai ya tsira nafilar ba, to a wani lokaci zai na da damar ya yi wannan.
Mala, idan mutum ya yi shafa'i da wuturi kuma sai ya farka cikin dare yake son ya yi nafila, shin zai iya yi?
Na'am, idan mutum ya yi shafa'i da wuturi, kuma mutum ya yi wuturi wanda ita ce ƙarshen sallar da ake so mutum ya yi da daddare, annabi yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli witra, ku sanya sallar wuturi ta zama ita ce ƙarshen sallar ku da dare. To sai ko mutum daga baya ya tashi ya je yana da karsashi, yana da nishadi, yana sha'awar ya yi kiyamul layli bayan ya riga ya rufe sallarsa ta dare da wuturi, to anan malamai suka ce yana da dama guda biyu, wato ko dai shi wannan wuturin da ya yi ya tsara masa raka'a ɗaya ya zama ya koma shafa'i, kaga anan ya tashi wuturin ya koma shafa'i, ya dama wuturi shi ne ka rufe sallah da kwala ɗaya a ƙarshenta, to in ka tashi ka ƙara ɗaya ya zama wuturin ta tashi daga wuturi ta koma shafa'i, to sai ka ɗora kuma raka'o'in da kake bukata ka yi, sannan da ƙarshe ka zo wata wuturi ɗin, ka tashi waccan wuturi ɗin yanzu ka yi wata sabuwar wuturi, ko kuma ka haƙura da yin wuturi na ƙarshe ɗin ka yi raka'o'inka da kake bukata ka yi na fulfulu ba tare da ka maimaita wuturi ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wutrani fi layla, ba a wuturi biyu a dare ɗaya. To dan gudun kada ka fada cikin wannan hani da Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ka hakura da wuturi din tunda ka riga ka yi, saboda kana damar kai wannan zabin. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance bayan wuturi wani lokaci yakan tashi ya yi wasu raka'o'i guda biyu, shi kaga ba laifi bane idan mutun ya rufe sallar sa idan bukata ta kama yana bukatar yin wata nafila to ya tashi yayi ba laifi bane saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafila bayan yayi wuturi sai dai kada ya kuskure yayi wuturi biyu a dare daya wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana
wannan sai tambaye ta fito daga Abdulmatin Isa yake cewa shin akwai wani hukunci da shari'a ta sanada ga mutumin da yayin kurin kace kansa
babu shakka mutum ba shi yake da haƙƙin ran da Allah ta'ala ya sa masa ba wannan haƙƙi ne na Ubangiji shi ya halice ka shi ya busa maka rai don haka ba ka da ikon ka raba kanka da rayuwarka sanda ka ga dama don haka Allah ta'ala yake cewa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kuskura ku kashe kanku Allah yana tausaya muku a wani guri yana cewa la tulqu bi aydikum ila tahlika kada ku halaka kanku da kanku don haka ba daidai bane mutum yayi yunkurin wannan mutumin da yayi yunkurin kashe kansa yayi yunkurin yin laifi idan ya fasa yin laifin ne saboda ya tuno girman Allah ya ji tsoron azabar Allah da kamun Ubangiji da azabar da ya tanadi na tanadar ma wanda ya irin wannan laifi wannan ta sa ya fasa to wannan yana da ladama da Ubangiji ta'ala zai bashi na ya ji tsoron sa mun sani cewa a shari'ance a musulunci idan mutum yayi yunkurin wani laifi sai kuma tsoron Allah ya sa shi ya fasa yin wannan laifin to lada ake rubuta masa kamar yadda yazo a cikin hadisi Abdullahi dan Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yayi himmatu da mummunan aiki sannan bai aikata shi ba sai a rubuta masa lada na bai aikata wannan ba illa iyaka sharadin da ake bukata a nan shine ya kasance ya bar aikata laifin saboda tsoron Allah ba wai saboda ya yi yunkuri ko bai samu nasara ba ko da zai yi yunkurin laifi kuma sai ya kasa samun nasara wajen aiwatar da laifin a nan ba za ka ce ya bar laifin ba saboda Allah ne a'a ya bar laifin saboda ya fi karfinsa barawan da ya yi yunkuri zai yi sata kuma sai aka fi karfinsa ko aka gano shi kaga ba zai koma gefe bai ce to ana jiran Allah ya bashi lada domin ya yi niyyar sata bai yi ba saboda wannan ba dan Allah ya bari ba ko ya ga ya yi niyyar ya yi laifi sai kuma ya ga an ganshi sai ya fasa to wannan ba zai jira Allah ta'ala ya bashi laifi yana nan ma mai laifi a matsayin mai laifi yake sai ya tuba saboda duk mutumin da ya yi niyyar zai yi laifi kuma bai samu ya ci nasara ya yi laifin ba saboda wasu dalilai da suka sha karfinsa to anan yana nan mai laifi saboda ya yi niyyar ya yi laifi so haka sai ya tuba ya yi nadama ya istighfari ya koma ga Allah ya dau alƙawarin ba zai sake ba to wannan tuba nashi shine Ubangiji ta'ala zai karba ya fi masa laifin da yayi na yunkurin yayi laifi shi yasa a wannan hadisi na Abu Bakar yana cikin Sahih Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan taqal musliman bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi an-nar قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa idan musulmi biyu suka hadu da takubban su wato suka yi fada kowa ya dauko makami aka yi fada to annabi yace da wanda ya kisa da wanda aka kashe dukkanin su in mutane sabai suka ce mun fahimci dai wanda ya kisa da mutane to amma wanda aka kashe mai laifin sa annabi yace shi ma yana ta kokarin ai kashe dan uwansa ne wato dan uwansa ne yanzu yafi karfin sa ya kashe shi to kaga anan duk da bai samu ya yi ci nasara ba amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya cancanci shiga wuta saboda ba rashin cin nasarar sa ba ta biyo bayan tsoron Allah bane saboda bai samu nasara ba don haka duk wanda ya himmatu zai yi wani aiki na saban Allah ya bari saboda Allah saboda tsoron Allah to wannan yana da lada in kuma ya bari saboda ya kasa samun nasara to wannan yana nan mai laifi sai ya ta neman gafarar Ubangiji ya ta neman istighfari ya yi alkawari kuma zai kara bayyana dama akan abin da ya wuce
malon ne yake cewa ina neman karin bayani akan hadisin da ke cewa ina gargadin ku da kada ku zurfafa shi addini domin babu abin da ya halaka da magabatan ku fashe zurfafawa addini kuna sako ne daga nasiha
to wataƙila yana ishara ne zuwa ga hadisi Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ad-dina yusrun wa lan yushadda hadha ad-dina ahadun illa ghalabahu annabi yake cewa wannan addini ne mai sauki babu kuma wanda yayi kokarin ya ja da wannan addinin ba ce addini ya rinjaye shi abinda wannan hadisi yake nuna shine abinda sauran nassoshi na shari'a suke nuna cewa addinin musulunci addini ne mai sauki ba a son ka dauke shi fiye da yadda zaka iya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki ayyukan da zaku iya Allah ba shine zai kosa ba, ku ne za ku kosa. To Allah ba zai kosa ba dan kai ta bauta, kai ta bauta ce ya gaji na bautarka, kai ne zaka gaji ka ce ka kosa. Sannan hadisin da watakila shi ma yana nufin shi a tambayarsa shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wattanattu wa innama ahlaka man kana qablakum wattanattu, na hane ku da wuce iyaka da wato gona da iri, na hane ku da zurfafawa, waɗanda suka halaka gabaninku sun halaka ne saboda zurfafawa. Menene zurfafawa da wuce iyaka? Shine mutum ya rika dorawa kansa imma dai abinda ba zai iya ba, ko ya dorawa kansa abinda Allah bai dora masa ba. Yana daga cikin abinda magaba wato waɗanda suka gabata na al'ummomin da suka wuce, kamar Yahudu da Nasara suka yi wa kansu, musamman Nasara sun dora wa kansu abinda Allah bai dora musu ba. Da yayin Allah yake cewa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtida'a ridwanillah wa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha. Da rahbaniyanci shine mutum gaba ɗaya ya kaurace wa duniya da abubuwan da Allah ta'ala ya halatta a yi amfani da su a rayuwa, ya kaurace wa dukkan wani jin daɗi da sunan ibada, yake yin aure, yake cin abinci mai daɗi, yake zama cikin jama'a, ya zama cikin gari, ya koma jeji ga sanyi, ga zafi, ga iska, amma haka zai zauna da sunan bautar Allah. Allah ta'ala yake cewa sun kirkiri wannan rahabaniyancin duk da bamu wajabta musu ba. Sanan da suka kirkiri rahabaniyancin ba su iya tsare shi ba, ba su iya kiyaye abinda suka dora kansu ba. Shi yasa musulunci ya toshe kofofin dukkan wasu bid'o'i, cewa dukkan wani abinda shari'a ba ta sa ka ba, to kaka yi da sunan addini. Sannan in za ka yi abinda addini ya sa ka, to ka ɗauki abinda za ka iya, kada ka ɗauki abinda ya fi ƙarfinka, domin ƙarshe za ka zo ka kasa ne. Shi yasa hatta karatun Alƙur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka karanta shi ƙasar kwana uku, wato ka yi sauka ƙasar kwana uku. Don ka ce za ka yi sauka ƙasar kwana uku ba za ka fahimta ba. To haka nan in kiyamul layl ne, haka nan ko ma menene zaka dauka, to ka dauka daidai da zaka iya, domin Allah ya fi san abinda in ka dauka zaka dore, ba wanda zaka yi yau gobe ka kasa, je baka kasa ga ta kai sannan ka zo ka kasa, ba irin shi Allah ya fi so ba. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin da Allah ya fi so shine aikin da mutum yake dorewa a kansa ko da kankani ne. Shi yasa addini ba a san mutum ya jajibo wa abinda ya fi karfin sa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, inna hadha ad-din yusr yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Da dan sauran ayoyi da hadisai da dama waɗanda suke nuna cewa addinin Allah yana da sauki, addinin Allah babu tsanani a ciki, babu dorawa kai abinda ya fi karfinta. Mutum ya dorawa kansa ma abinda ya fi karfinsa, karshe ma zai iya zama mai laifi. Shi yasa lokacin da aka zo aka nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum wai shi Abu Isra'ili, Annabi ya ganshi tsaye kikam a cikin rana, ya ki zama ko ya ki kula kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fa, aka ce masa ai Abu Isra'il ne, ya yi bakance ne, wato ya yi wa Allah alkawari cewa zai tsaya ba zai zauna ba, zai shiga rana ba zai shiga inuwa ba, zai yi ta yin azumi kuma ba zai kula kowa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je inuwa ya zauna, kuma ya kula mutane, kuma ya ci gaba da azuminsa. Annabi ya hana shi ya ci gaba da wannan wahalar da kansa yake a wata ruwaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha la ganiyun an ta'zibi hadha nafsuhu, Allah ta'ala ya wadatu baya buƙatar wannan ya azabta kansa saboda shi. Ce ku umarce shi ya je ya zauna a inuwa, ku umarce shi ya yi wa mutane magana, kuma ya cika shi azuminsa. Allah ba buƙatar ya azabta shi saboda me? Ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum, yace me Allah zai azabta ku in har za ku gode masa ku yi imani? Ba buƙatar ku ta azabta kanku ko shi ya azabta ku. Shi yasa lokacin da aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yayi alwashin cewa zai tafi hajji amma a kafa, ba zai hau abin hawa ba, Annabi yace amurce shi hau abin hawa, don ba buƙatar ya wahalar da kansa ya azabtar da kansa. Don haka ita wahala shari'a ba buƙatar ta ka wahala ba, ta buƙatar ta kai abinda aka saka idan za ka gwargwadon yadda za ka iya. Amma wahala baya daga cikin makasudin shari'a. In wahalar ta same ka yayin da kake yin wannan abu, sai Allah ya tilinka maka lada. Amma ba wai kai ka tunkari wahalar ba gadan-gadan ka ce kai ita kake so ka sha saboda ladan ka yafi yawa, wannan ba shari'a ba ne. Kila wannan shine dai abinda hadisan suke nunawa.
Malam wannan take cewa da Allah ba ta shawara, mijinta ya sake ta tsawon lokaci, kuma har yayi wani auren, da kuma ta kasa rubuwa da shi a rancen, kuma daga tsakanin su tayi amma yake mai da ita idan an tambaye shi me ya hada su sai ce babu komai kuma ita ma ta san bata yi masa komai ba don Allah ya bata shawara daga can garin Zakirai
to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf to rayuka kamar wasu abin nan kamar sojoji ne taron sojoji waɗanda kansu ya haɗu sai kaga cewa suna mutunci suna zumunta waɗanda kuma kansu bai haɗu ba to jinin su bai haɗu ba sai ka kuma ba sa komai tare so ruhin sa idan bai haɗu da ruhin ki ba ya zama na babu wannan ta'alufi wannan sabo to dole za a samu wannan ba zai yiwu ba yanzu ke ki matsa masa cewa sai ya dawo da ke a yayin da shi kuma watakila yanzu zuciyarsa ba ta tare da ke in ya dawo da ke watakila ya cutar da ke watakila ya hana ki haƙƙinki kuma daga lokacin ki shiga cikin wata azaba mai wahalar gaske saboda haka watakila rabuwar taku da zaman shi a haka da zaman ki a haka kowa ya je Allah ta'ala ya hada shi da labarsa shi ya fi alkhairi sama da haduwar ku inda haduwar ku din tana alkhairi ko shi yana bukatar ta ba abinda zai sa ya sake ki so tunda har shi ya ce ba komai duk da cewa ruwa ya baya tsami banza ba komai ma'ana baki masa wani laifi ba wanda ya cancanci ya ce ya sake ki to amma watakila zuciyarsa kuma yanzu ba ta ra'ayin ki ce kuma sai ya dare ki to watakila in ya dare ki din ma karshe zaki wahala ne zaki azabtu ne hakan da yayi watakila shine ya fi miki alkhairi yi addu'a Allah ta'ala ya baki lada kan musibarki kuma ya canza miki mafi alkhairi da abin da kika rasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ummu Salama Abu Salama ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya mata tayi addu'a tace Allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khairan minha Allah ka bani lada akan musibar da ta same ni kuma ka canza min da abin da yafi shi alkhairi sai take cewa akwai wanda yafi Abu Salama alkhairi wato ta yaya zan yi wannan addu'a ai bana tsammanin zan samu wanda yafi Abu Salama alkhairi amma tunda umarni ne na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta karba sai ta yi sai kuma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko cewa zai aure ta duk da gashi tana da yaya wace ce mai yaya amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai zai aure ta kaga Allah ya karba addu'ar ta ya kuma canza mata da mafi alkhairi tsoron take ci gaba da kema irin wannan addu'a Allah ya baki ladan hakuri da juriya da na rashin mijin naki da kike yi duk da yana da rai ba mutuwa yi ba amma kamar kin rasa shi ne tunda kin rasa zuciyarsa to roki Allah ta'ala ya canza miki da mafi alkhairi wanda kuma zuciyarki za ta nutsu da shi sama da ma yadda ta nutsu da wancan na farko
wannan ma ne yake cewa menene hukuncin gyaran gira ma'ana dan asige funanta
haramun ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin haka kamar da ya tabbata a cikin hadisi Abdullah dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alanci annamisa wal mutanammisa annamisa ita ce wacce take gyaran giran da wacce take wato nema a yi mata akwai wacce sana'ar ta ce ta kankare mutane gira kamar irin waɗanda suke bude irin salon din nan na gyaran gashi to a cikin irin ayyukan da suke akwai wannan gyaran gira din to Annabi ya tsine wa rudda sana'ar sa kenan wacce sana'ar ta kenan haka nan ya tsine wacce ke neman a yi mata wacce za ta kai kanta ce a sassake mata gira domin wani yana daga cikin canza halittar Allah kamar yadda ya zo a ƙarshen hadisin yace al-mutafallijat al-mutaghayyirat li khalqillah al-mutafallijat lil-husn al-mutaghayyirat li khalqillah da suna yin abun ne ko su yi shiriyar ƙarya ko su ƙara gashin ƙarya ko su kankare gira kuma suna yi ne wai don su ƙara kyau shine lil-husn suna yi don su ƙara kyau sannan kuma suna canza halittar da Allah ta'ala ya musu Allah ta'ala ya maka wannan halitta haka yake son ganin ka da ita abinda bai umarni ka cire shi ko ka rage shi ba ko ka aske shi to ba daidai bane ka canza shi saboda kawai ka ƙara kyau wannan ya saba wa umarnin Allah kuma ya shiga cikin biyayya ga shedan domin shine ya sha alwashin sai ya umarci dan adam su rika canza halittar Allah wala amurannahu fala yubtikunna azana al-an'am wala amuranna fala yughayyirunna khalqa Allah shi lalle sai na umarce su rika canza halittar Allah saboda biyayya ce ga umarnin shedan yayin da mace za ta kankare giranta ko kuma za a kankare mata ko kuma ya zama sana'a ta kankarewa mata giransu wannan la'anar ubangiji ta la'anar Allah da manzansa za ta tabbata akan akanta idan mutuwa ta koma ga Allah ba.
Masa roka da kuma tare kuna sauraron shirin Fitrul Rahmani daga nan farinci al'umma mita 97.3 Zangon FM. Na muke karɓar wato amsoshin fitoyinku daga Sheikh Dr. Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangiran nazarin addinin Islama da ke Jami'ar Bayero ta Kano. Kuma za a iya aiko da tambayoyi akan lambar waya 0808-5829-7874 ko kuma a dandalin nan na wato yanar gizo a fitrulrahama@yahoo.com. kazalika za ku iya rubutowa a dandalin mu na zumunta na Fitrul Rahama a Facebook. Kazalika ana ƙara tunatar da masu sauraro cewa idan a rubuto tambaya a rubuto ta mai ma'ana, sannan kuma a rubuta suna akan kowace tambaya. Yanzu shirin zai dora aka kallawo tambayar da ta fito daga bai ta ce, menene hukuncin siyan kayan amfanin gona da kaka idan sun yi tsada a fito da su a siya? Daga Yusuf Ibrahim.
To, akwai abin da musulunci ya hana wanda ake kira al-ihtikar, wato mutum ya saye kaya ya boye yayin da ake bukatar su, ya saye kayan amfani na jama'a ya boye su yayin da ake bukatar su, don idan sun yi tsada ya fito da su ya sayar da su da tsada, ko ya sayar da su yadda ya ga dama. Wannan musulunci ya hana, ya haramta wannan, saboda akwai cutarwa ga al'umma, akwai cutarwa ga al'umma. To, amma idan abu ba a wahalarsa, yana nan baja-baja, bai yi karanci ba, dan mutum ya saya ya ajiye ba laifi. Dama abinda ba a so shine lokacin da ake cikin bukata, ko sayewar tashi za ta kawo karancin abu. Zai idan ya zama da 'yan kasuwa duk za su koma suna saye kaya suna boyewa, kaga dole kayan za su yi wahala, kuma sannan su fito su sayar wa mutane yadda suke so, to zai zama akwai cutarwa. Amma idan ba haka ba, yayin da abu ya zama kakarsa ne gashi nan baja-baja, sai mutum ya ga zai saya a lokacin da yake da arha ya sayar, lokacin da ake bukata ya fito ya sayar wa mutane, wannan babu komai a ciki. Kuma in ka toshe wannan kofar, to akwai lokacin da zaka ga, wato in ba masu irin saya din ba ta hakan, to abun ma zai iya zinkwante a hannun masu manoma. To, sun yi noma sun kawo shi babu mai saya, saboda an haramta kowa ya saya, ko da ajiya zai yi, sai mai saya don amfani kawai ne ya ci shi da iyalinsa. To, za ga cewa an shiga takuruwa, an shiga kunci. To, wannan kaga ya saba kuma abinda ake bukata na kaga an samar da wani yanayi na kasuwanci mai daɗi, mai amfani ga kowa da kowa. Saboda haka abinda aka haramta shine lokacin da ake da bukatar abu, mutum ya sai shi ya boye domin ya zama na shi kadai za a samu abun gurinsa, kuma ya yi tsada. Amma abinda akwai abubuwan da kuma damun ba ma abinci ne na yau da gobe ba, shi wannan sayansa ba zai sa mutane su takura ba. Kamar mutumin da zai sai barkono, misali barkono ba wani abinci bane da aka dogara a kansa, illa iyaka wani abu ne dai na gyara abinci din, ko ya amfani da shi a wasu abubuwa, amma ba shi ne madogarar rayuwa ta mutane ba. To, wani da mutum ya saye shi ya ajiye, in ya yi tsada ya sayar, wannan babu komai, kasuwanci ne.
Malam, sai wannan kake cewa ginin da ke fitowa mai launin ruwan kasa bayan haila, za a kirga shi a kwanakin haila?
Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa, kunna lana uddu al-qudrata wa sukhrata ba'da tuhri shay'an. Bayan mun yi tsarki, abinda muka gani bayan mun yi tsarki, wato bayan haila ta dauke, abinda muke gani na ruwa haka mai kama da ruwan datti ko kuma wanda yake fatsifatsi, wannan ba ma daukan shi a matsayin haila. Saboda haka wannan ba haila bane, mutukar dai ya zo bayan daukewar haila. In ya zo a lokaci, a tsakiyar lokacin da ake haila, wacce take haila, to a wannan lokaci za ta dauke shi ne daga cikin jinin haila ta, ko ya zo tare da haila, wato lokacin da take fara haila sai ya zo, to nan ma za ta dauke shi daga cikin jinin haila. Amma in bayan ta yi tsarki ne ya zo, wannan baya cikin jinin haila.
Wannan Musa Al-Fallati yake cewa, menene hukuncin mutumin da ake sanyawa na sutura wanda masu sai da kaya suke sanyawa a shagunansu?
To, idan za a yi mutum a sassaka shi ko a gina shi ko a suranta shi da roba, a yi mutum cikakke, wannan haramun ne, musulunci ya haramta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, mafi tsananin shiga azaba ranar gobe kiyama su ne waɗanda suke yin hotuna irin na mutane, suke suranta mutane. Inna ashaddan nasi azaban yawmal kiyamati al-musawwirun, waɗanda suke yin taswiran mutane. za a rika cewa su hura musu rai kuma za su iya ba. So abinda duk za a yi na wani abu mai rai kamar mutum ko wata dabba ko wani tsuntsu a yi shi da sifarsa da Allah ta'ala yake halittarsa da ita, to wani haramun ne a samu wannan sawa'un zana shi aka yi ko sassaka shi aka yi ko tabo ne aka gina shi ko kuma dai kowace irin dai hanya aka bi aka suranta wannan abin haramun ne. Sawa'un an yi shi ne ko dan a sayar ko dan a yi ado ko dan a sagala kaya a jiki, duk hukuncin ɗaya ne. Illa iyaka za ka samu a wasu gurare suna shirye kan, wato kamar a ƙasar Saudiya za ka ga ana amfani da irin wani amma za a cire kan, wato zai zama ba cikakkiyar sura ba, cikakkiyar halitta ba, abinda ba zai rayu da ba zai yiwu mutum ya rayu ba kai ba. To haka yi shi ba kai, wannan babu komai. Inda za a yi jigangar jikin mutum da hannu da kafa da komai a sa masa kaya amma an cire kan, wannan babu komai. Saboda haka waɗanda za su yi amfani da wannan to ya kamata su yi, amma kar su bar shi da kai su cire kan. In sun cire kan wannan ba matsala, za su yi amfani da shi.
Wannan kuma Aisha take cewa shin jinin da yake biyo bayan bari za a iya masa hukuncin jinin biki ne ko kuma hukuncin isahara?
Na, za a yi masa abin nan hukuncin jinin biki ne. Jinin da ya biyo bayan bari jini ne da yake fitowa daga mahaifa. Jinin da yake fitowa daga mahaifa shine ake kira jinin biki. So jini ne na biki, za a jinkirta har ya dauke. In ya dauke shikenan a ci gaba da ibada kamar yadda aka saba. In kuma bai dauke ba to a dai bashi tazara har zuwa kwana 40 a irin tazarar da ake bawa jinin biki yayin da mace ta haihu. Saboda shi ba fi jinin biki ne, wanda ita ce magana mafi gamsarwa cikin maganganun malamai da suka yi akan matsala din, insha Allah.
Wannan yake cewa menene gaskiyar ingancin wannan hadisin da yake cewa kada ku yi jima'i a daren farko na kowane wata da daren tsakiya da na ƙarshen wata, domin yana sanyawa ɗan da aka haifa cutar hauka? Na sako ne daga Hassan Kofar Masuda.
Wannan duk irin hadisai ne na ƙarya wanda aka kirkira aka jingina wa manzo sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya faɗa ba. Babu wani malami na hadisi da yake amintacce da ya rubuta wannan hadisi. Hadisai ne na ƙarya da ire-irensa, ba shi kaɗai ba ne, akwai ire-irensa. Wani ma za ka ga wani lokaci wasu littafai ne ake rubutawa da cewa ko wasiyar annabi ga Ali ya ce da shi kada kai kaza lokaci kaza, kada kai kaza lokaci kaza. Wannan duk ƙarya ne, annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba. Don haka jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa ƙarya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kadhiban alayya laysa kadhiban ala ahadikum. Yimin ƙarya ba daidai yake da yimin wani daga cikin ku ƙarya ba. Man kadhaba alayya mutamidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Wanda duk zai yimin ƙarya da gangan to ya nemi masaukin sa, ya nemi mazaunin sa a cikin wata Allah ta kiyaye shi.
Shin akwai wata addu'a ta neman ingantaccen imani da kuma sari daga suwasin shaidan daga Aliyu Bello?
To a dukkan wata addu'a da mutum zai yi na Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyarsa akan shari'a tana shiga cikin samun, wato addu'o'i na samun ingantaccen imani da zuwa akan shari'a. In ka kula cikin salloli da kake biyar a kullun da salloli na nafilu da kake yi, akwai cikin karatun Fatiha da kake cewa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Wannan roƙon Allah ta'ala kake ya dora ka akan tafarki madaidaici, kuma tafarkin da annabawa suke kai shine siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, tafarkin waɗanda kai wa ni'ima, waɗanda Allah ta'ala ya wa ni'ima sune annaba. Ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, waɗanda Allah ta'ala ya wa ni'ima sune annabawa da shahidai da salihai, sune waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima. To kana roƙon Allah a cikin sallolinka biyar da sallolinka na nafilu cewa Allah ta'ala ya shiryar da kai tafarki ba daidaici. Shi yasa wato karatun Fatiha yake wajibi a cikin sallah, saboda wannan addu'a ba karama bace, kuma mutum yana buƙatar ta a koda yaushe. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi addu'a, yakan ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ya wanda ya Allah wanda yake jujjuya zuciya, tabbatar da zuciyata akan addininka. To ka tabbatar da ni akan wannan addini har lokacin mutuwata. Kuma ya kasance a cikin kiyamul lailinsa, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi kiyamul layli cikin dare a addu'ar da yake yi ta bude sallar sa ta kiyamul layli yakan ce Allahumma rabba jibril wa mika'ila wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaybi wa ash-shahadati anta tahkumu bayna ibadika fi ma ikhtalafu fi ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim yakan yi wannan addu'a in ya tashi bude sallar sa ta dare sai ya ubangiji اللهم رب جبرائيل يا الله أبنجل جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض يا وند كعجها لتسميرك السي عالم الغيب والشهادة مثلا غيبي كو مثلا أبنديك سرلي أنت تحكم بين عبادك في مختلف فيه كيكك شريا الدبايا انت تشكين دو أبندس كيسا باني أكنسا اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك كشريا الدني zuwa ga abin da suka yi sabani a kansa da izininka wato ka nuna mun abin da yake daidai cikin duk abin da mutane suke sabani a kansa wanne ne ba wanne ne ba ya Allah ka nuna mun daidai din idini li mukhtalifu fi min al-haqq bi iznika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim domin kana shiryar da wanda kaso zuwa ga tafarki mai daidaici annabi sallallahu alaihi wasallam wai yake masa ba ta ba shi baya ta baba baya tantama a cikin kan wani abu da yake kai don haka shi ba shi ne ke da bukatuwa zuwa ga wannan addu'a ba saboda al'ummarsa don haka mu muka fi kowa bukatuwa zuwa ga wannan addu'a idan har annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake masa wahayi wanda cikin duk abin da yake yi baya ta baba yana yin wannan addu'a to kaga mu ya fi cancanta a ce mu riƙe yin wannan addu'a din muna yi saboda haka mutum ya riƙe yin wannan addu'a zai kasance ya sa ya yi mu kansa wata wani kadar ko wata kariya daga fadawa cikin abin da Allah ta'ala baya so kuma Allah ta'ala ya nutsar da shi a cikin imaninsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa.
Sai sabon da ya fito daga Salisu Ilyas yake cewa ina neman ƙarin bayani game da hadisin da ake cewa mushawatir da mashhur da aziz da kuma garib.
To wannan mas'aloli ne na ilimi wanda galibi ana tattauna su ne a wuraren karatu ba a mahalli na fatawa ba amma a dunkule a takaice. Hadisin da ake kira mutawatiri shine hadisin da yazo ta hanyoyi daban-daban wato yazo ta hannun mutane da wato ba daidai ko ba hannun mutane da yawa a samu hadisi mutum 10 mutum 20 wadanda kuma ba su da wato wani alaka da juna ta fuskar gari ko ta fuskar wata sana'a wacce za ka iya cewa ko hada baki su kai wani yana wani gari wani yana wani gari mai nisa kuma duk su haɗu to abu guda daya su yi magana iri daya su jingina annabi sallallahu alaihi wasallam magana daya wannan shi mutawatiri yana da sharuɗan sa wanda malamai sun yi bayanin sa a cikin littafai masu zurfi abinda wanda kuma ake kira ahad shine wanda yazo ta hanya guda ta hanyar mutum daya ko mutum biyu ko mutum uku ma duk sunan shi ahad matukar dai bai kai yawan tawaturi ba sunan shi ahad ahadin nan akwai wanda yake mashhur akwai wanda yake aziz akwai wanda yake garib duk sunan shi duk a karkashin ahad yake hadisi mashhuri shine wanda yazo ta hanyar mutum uku ko fiye da haka amma bai kai yawan tawaturi ba bai kai hadisi mutawatiri ba al-aziz wanda yazo ta hanyar mutum biyu sannan garib wanda yazo ta hanyar mutum daya tilo
sai wanda yake cewa menene hukuncin siyan ofa a aiki ta aiki a musulunci daga
annini
yola
to
offer da aiki
to offer dai shine an ba mu wani aiki wanda aka yi ma interview aka yadda cewa zai iya aikin da aka dauke shi yayi wannan ita ce ake ba mutum takarda cewa an yadda yanzu an dauke shi ya yazo ya ci gaba da aiki to kaga ba zai yi ba a yi ma wani interview akan shi ne ma'aikacin kuma shi aka so ya zo ya aiki kuma a dauki wannan takarda a sayar ma wani kai daga jin wannan kai ba ka san a inda do aka ci gaba mu kan munin da ake din ai ba daidai ake ba wai tsarin ne system din ne yace ai hakan ba wani abu ne na saba kaida na saba doka na rashin ya kamata ai wanda aka dauka aiki shi za a ba wa offer shi zai wannan aikin idan baya bukata shikenan a nemo wani kuma shi ma a gwada shi a jarraba shi ai masa interview a ga cewa zai iya aikin ko ba zai iya ba in ya cancanta a bashi tashi offer din wannan shine ai kaida dan kaga ana sai da offer to wannan an bar ka'ida ta Allah an bar ka'ida ta mutum da zai tsara wa kansa domin ka'ida ta Ubangiji shine duk abinda za a yi kada a yi ha'inci a ciki kada a ci amana a ciki yana daga cikin cin amana wani a dauke shi aiki maimakon shi ya je aikin kuma a sa wani wanda watakila ba zai yi aikin da wancan din zai yi ba wannan yana daga cikin amana Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku wadanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzansa ku ha'inci amanar ku alhalin kuna sani saboda haka wannan daga cikin cin amana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ghashana fa laysa minna wanda duk ya mana algush wannan yana daga cikin algush wanda duk ya mana algush to ba mu ba shi saboda haka ba daidai bane mutum ya je a sayar masa da offer da aka dauki wani aiki ba shi ba wannan an yi cin an ci amana ta al'umma akwai wani abu da yake faruwa wani lokaci shi kuma na dannewa wasu haƙƙin su a ce an danne mutum haƙƙin sa ba za a bashi ba sai ya bada wani abu wato mutum ne an je masa interview an tabbatar da cewa ya cancanci abinda aka dauke shi yayi to amma ba za a dauki offer ba a bashi ya ce sai ya bada wani abu to kaga wannan kuma ta shiga babin rashawa wannan kuma ba an shiga babin rashawa idan haƙƙin sa ne ya zama ba za a bashi haƙƙin sa ba sai an karbi wani kuɗin sa ya san cewa haƙƙin nashi ba zai fito ba sai da ya bada wannan kuɗin to nan yana iya ya bayar amma wanda ya karbi kuɗin ya sani cewa shi haram ya ce wanda ya karbi kuɗin wani mai haƙƙi akan ya bashi haƙƙin sa ba gaira ba dalili haka kawai saboda zalunci da danniya da rashin gaskiya to ya sani shi wannan kuɗi da ya ce ya cuta balbal ya ci haƙƙin wani ranar gobe kiyama sai an sa tambaya akan wannan shi kuma wanda ya bayar a lokacin ya bayar ne dan ya kubutar daga haƙƙin sa daga hannun wani wanda yake so ya danne masa haƙƙi shi anan yana cikin wanda aka tilastawa baya daga cikin masu laifi illa iyaka da shi an zalunce shi ya bi haƙƙin sa ranar gobe kiyama amma in ba haka ba haka kawai mutum yana kwance a gida bai je yayi karatu ba ko yayi karatun amma ba wannan fannin ya karanta ba bai je an gwada shi ba bai interview wani za a je a gwada a ba fitar da offer da sunan wani sannan sai kuma wancan a kira shi ya bada kuɗi ya bashi offer din shi kuma wancan a sallame shi ko kuma ya je ya ta wahala to babu shakka wannan cin amana ne kuma cin shiga haƙƙi ne na al'umma duka
wannan shi shin mai aikin haji zai iya azumtar kwanaki 10 zulhijja daga haji ba
to isu zulhijja waɗannan kwanaki 10 da muke ciki abinda aka ce ayyukan kwarai din nan sun shafi sallah zikiri azumi sadaka sada zumunci duk wani yana cikin al'amalus saliha ayyuka na kwarai akwai hadisi da suka zo suka yi maganar azumi amma dukkanin su ba hadisi ɗaya da inganta hadisin da ya inganta ma shine hadisin Aisha wanda yana cikin sahih Muslim wanda take cewa ban ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan goman ba saboda haka bai tabbata cewa shi Annabi ya yi azumin ba duk da cewa ba laifi bane yin azumin amma a fahimta ba wai azumin ne aka kebe da ambato ba ko aka kebe da falala kamar yadda wasu ke zato da dama wasu mutane tsammanin su in wannan goman ta zo goma ce ta azumi to wannan kuskuren fahimta ne hadisan da suka zo a babin wannan ba su inganta ba Ibn Jawzi ya ambace su akwai hadisin Ummu Salama wanda shi ma bai inganta ba wanda ya inganta cewa Annabi yana azumtar tara ga zulhijja shine ranar Arfa ranar Arfa dama wannan akwai azumi da mutum zai iya yi kuma yi magana a kansa amma in banda wannan babu wani hadisi da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalar azumi shi kadai an faɗi falalar ayyukan kwarai ne a dunkule azumi yana ciki sallah tana ciki shi yasa ma Ibn Mas'ud shi ya fi son ma yi sallar yana cewa sallah tana gaba da azumi saboda haka a fahimta shi kuma hajjaci yana ayyukan sa na aikin hajji akwai abubuwan da ake bukata yayi a cikin waɗannan kwanaki ba azumi ba saboda haka shi in ba azumin kafara ba azumin fidiya ba wanda ba zai iya yanka ba ya yi azumi wanda Allah ta'ala ya ce wa sab'atin fi abin nan salasta ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum kwana uku a hajji sannan bakwai in kun dawo gida in ba wannan ukun ba da zai yi saboda yayi abin da zai bukaci yin azumi na fidiya to shi babu bukatar yayi wani azumi kuma mun faɗa cewa a ranar Arfa baya alhaji baya azumi wanda ba alhaji ba shi yake azumi
to masaro an fara karshen shirin kutubur rahmana wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama hanyoyin da ake bi don aiko da tambayoyi su ne akwai lambar waya 0807-578-9874 wato 0807-578-9874 ko kuma a rubuto ta adireshin mu na yanar sadarwa na fatuwar rahama@yahoo.com kazalika za iya aiko da tambayoyin ta dandalin nan na zumunta na Facebook akan Fatiha Rahma a kan Facebook kenan. Kazalika ana ƙara sanar da masu aiko da tambayoyi cewa su tabbata sun aiko da tambayoyi masu ma'ana, sannan kuma a rubuta suna a ƙarshen kowace tambaya. A madadin Shehu Malami Sheikh Dr. Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangiyar nazarin addinin Islam da ke Jami'ar Bayero ta Kano, da kuma Shehu Bala Kabara da ya saba gabatar da wannan shiri, sai Bashir Idrisun Gogodiya na ɗau mana sauti har yanzu zuwa gare ku. Muke fatan kasancewa da ku a cikin sabon shirin. Sunana Fiya Haina ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan na ɗan jinkita tambayar ne, sai na ga za mu rafe ne? Ok, sabo za a yi. Na ke tambaya ne akan wai hukuncin layya a musulunci. Na ga kuma tafi da aka yi sai mu ɗauka kamar wannan sai da ji shirin sannan ya kura tambayar.
Sai ya yawo sai ya sanar da ya yi.
Sanar da
ya yi.
Mu ɗora kuma?
Eh. Ɗora
kuma kaɗan.
Ɗora kaɗan. Saba
na
malam ne ke kukun saba
sun safa da fitowa
eh
da gidare biyu
eh
assalamu alaikum ana ne gile na gajiya ya gida masha Allah alhamdulillah ya mutar masha Allah mala na gila tana gida yawa a jiki na samu sai bisa sai amin amin na gode sosai a jikin yaron na annabi rahama na ambe na to zan bincika miki idan na abin nan zan kira ki zan bincika insha Allah to zan bincika insha Allah na gila to shikenan zan bincika miki insha Allah zan kira
yau goma ko alhamis goma sha daya asabar da sha biyu
ladan da shi Allah ya nace shi wani kada mutum ya rubo ki da ganin da ma wanda ga ya kara shari to ga da murji Allah ga ya kara shari shi ma Allah
a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Assalamu alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku shin da yakan zo muku da shin da yakan karbi babban malami a tsangayar nazarin addinin Islam da ke Jami'ar Bayero a madadin hukumar rahmani
gaskiya insha Allah ya samu
da kuma
gogari
eh kana yi ban ban
eh na gane kin kullum
bayan nan su kina lafiya haye muke yi wa dakta barka da zuwa cikin wannan shiri
ya da mutu amma zai da ne sport insha Allah insha Allah rally tuna ake yin sa ana yin rally tuna
to kamar da kiriya tsarin wannan shi biyar ba
wato
supply ko kuma a aiko ta wato yahoo.com haka zalika za a iya rubuto ta haka zalika muna kara tana sanda
sannan
ba tare da bata lokaci ba za mu miƙa maka darta ta media.